الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد ان uwa masu tarin albarka na kwanne da kewaye masu sauraron mu cikin wannan gidan radio mai tarin albarka radio amfani muna yi muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta musamman ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi mai yadda ya so yayin da ya so inda ya so da ya ba mu ikon haduwa da ƴan uwa masu tarin albarka ba dan komai ba sai dan isar da sako na alqur'ani mai girma. Muna fatan abin da zamu fadi Allah ya sa mu fadi daidai, inda muka yi kuskure kuma ko zamu yi kuskure Allah ya gafarta muna, Allah ya kare mu da sun tuɓin harshe da talallaɓiya da kurakurai. ‘Yan uwa, idan ba a manta ba, muna cikin shirinmu da muka yi mata ke ma'al Qur'an, wato tare da Al-Qur'an. Wannan shiri ne wanda ake karantar da tajwidi na Al-Qur'ani, wato a karance da kuma a karance. A karance shine ana karanta bakin ana fassara, sannan a dabbake kuma a dabbaka yadda ake yin wannan tajwidi na Al-Qur'ani. Muna fatan ɗan uwa za su ci gaba da bibiyan mu domin ganin cewa mun gyara iya abin da muka iya gyarawa na karatuka na Al-Qur'ani mai girma. Idan ba a manta ba, bayan muqaddima da ta huce ta wannan littafi na Tuhfatul Atfal na Al-Imam Al-Jamzuri, mun yi shinfiɗa kan abin da ya shafi hukunci na farko da muka fara gani na ahkamun nunus sakinati wat tanwin, wato hukunci na nunun wadda take daurarra da kuma hukunci na tanwini. Wannan tanwinin nan, idan ƴan uwa ba su manta ba, mun yi bayanin cewa nunun ce wadda take mai sukun, sai ake rubuta ta ƙarshen suna. To maimakon a rubuta min nunun mai sukun, sai a zo idan fataha ta yi ne sai a sa fataha guda biyu, maimakon a sa fataha guda da nunun mai ɗauri sai a sa fataha guda biyu, maimakon a sa damma guda da nunu mai ɗauri sai a sa damma guda biyu, maimakon a sa kasra guda biyu guda sai a sa nunu mai sukun sai a sa kasra guda biyu. Wa'annan gaba ɗaya sai su isar da sakon cewa nunun ce mai ɗauri aka rubuta. Kenan a karanta za a karanta ta, wajen rubuta ne ba za a rubuta ta ba. Amma alamar da take nuna akwai nunun wannan wuri shine kaga fataha guda biyu ko kasra guda biyu ko damma guda biyu. To kenan wannan tanuni shi ma yana ɗauka hukuncin waccan nunus sakina, kenan kamar yana komawa shan asalin shi. Abinda nunus sakina ta ɗauka na hukunce-hukunce shi ma shi zai ɗauka. Shi yasa za ka ji duk lokacin da za a yi maganar nunus sakina sai ka yance wat tanwin. Da za a ce ahkamun nunus sakina, ba a ce wata nunu ba, to kasancewa tanwini in ya shiga ciki, saboda shi ma nunin ce da take daurarra take haduwa da ƙarshen suna. Shi yasa na daga cikin alamomin da ake gano suna da shi shine doka wannan tanwini. Cikin hukuncin da suka gabata mun ga hukunci guda uku, wanda idan ba mu manta mun ce ita nunus sakina da tanwini suna da hukunci guda hudu ne cikin Al-Qur'ani. Hukunci na farko shine al-izhar, shine yin izhari. Izharin nan kuma yana zuwa ne bayan wasu harufa guda shida. wanda malam ya je rusu ya ce hamzun faha'un thumma ainul ha'u muhammalatan thumma ghainun kha'u, wato hamza da ha'un da ainun da ha'un da ghainun da kha'un, wa'annan harufa guda shida su ne wanda ake ce ma huruful halq, wato harufa wanda suke fitowa cikin makoshi, cikin makogoro. Wa'annan harufa su ne duk lokacin da suka zo nunu sakina tana zuwa, tanwini yana zuwa, sai ka ga ɗaya daga cikin wa'annan harufa to za ka yi izhari ne. Kana ganin nunin sakina ta zo, kana duba bayan da sai ka ga hamza, to sunan shi izhari, ko ha'un izhari, ko ha'un izhari, ko ainun shi ma izhari ne, ko ghainun ko kha'un, duka za ka yi izharin ta ne. Sannan kuma mun ɗabbaka cewa ya ake yin izhari, izharin shi ne ka kai harshenka daidai inda nunin take hita, daidai inda nunin take hita sai ka kai nan, sai ka laƙe harshenka wannan wuri ba tare da ka jima ba, jima wadda za ta nuna cewa wato an yi gunna, ba tare da kuma ka huce da sauri ba, saurin da zai nuna cewa an yi ƙalƙala, kenan sai ka yi tsaka-tsakiya. Idan muka ɗauki misali guda, idan muka ce alimun halim, kun ga idan muka ce alimun, ƙarshen alimun muke da kwai akwai dammatai ne, shi ne tanwini, to wannan tanwini bayan shi kai tsaye harafin da za mu gani shi ne ha'un, kenan yanzu muna da hukunci na izhari, sai mu ce alimun halim, alimun halim, ba mu ce alimun halim, kaga wannan mun yi gunna, mun tsaya tsayawa wadda ta huce iyaka, kuma ba mu ce alimun halim, alimun halim, kuma ba mu yi tsaurin hucewa ba, ta yadda wannan hucewa zai zama da cewa ta samu khalal, ta yadda za ta zama kama an yi ƙalƙala. Sai muka ce alimun halim, ya zama da an kai harshe daidai inda nunin sakina take hitowa, ko nunin take hitowa asali na fitowarta. Sai kuma muka ga wani hukunci na gaba, shi ne hukunci na al-idgham. Al-idgham innan abinda ake cewa al-idgham shi ne shigar da wani abu cikin wani abu. Sannan istilahan wannan idgham na nunin sakina ta tani shi ne shigar da nunin sakina ko tanwini cikin harufa wanda ake yin idghami da su. Kenan nunu sakina tana nan, sai ka duba kana gani, sai ka ga ɗaya daga cikin harufa na idghami, sai ka shigar da wannan nunu sakina cikin su. To idghamin nan yana da harufa guda shida shi ma kamar izhari, yana da ya'un, yana da ra'un, yana da mimun, yana da lamun, yana da wawun, sannan yana da nunu. Wa'annan su ne huruf na idgham, shi ne malamai suke haduwa cikin zanzan ce yarmuluna. Wa'annan huruf sai zaman da tato shi idghamin ya kasu kashi biyu, ya kasu kashi biyu. Akwai kashi na ɗaya wanda yana da gunna, akwai kashi na biyu wanda bai da gunna. Wannan kuma ta samu asali ne daga ita nunu. Nunun tana da wata sifa da take da ita, wadda wannan sifa ana ce mata al-ghunna. Wanda nan gaba za mu yi bayanin huruf wanda suke huruf ne na ghunna. Wannan sifa da ke ga nunu ta ghunna, sai zama da cewa cikin wa'annan harufa na idghami akwai lokacin da nunun take shigewa kai tsaye dukanta, akwai lokacin da ba ta shiga sai ta bar wani abu daga cikin wasu sufofinta. To idan ya zama da cewa za ta shiga duka, akwai sunan da suke mata, idan ba za ta shiga duka akwai kuma sunan da ake mata. To cikin wa'annan harufa guda shida ɗan uwa idan ba kuma ta ba, su ne ya'un da ra'un da lamun da mimun da wawun da nunun. Wa'annan guda shida, to sai aka samu guda hudu daga cikinsu su ne waɗanda ana yi musu idghami bi ghunna, su ne wanda idan an shigar da nunu to sai ta raga wani abu daga cikin sufarta, ba ta shiga duka. Misali idan muka ɗauki nunu sakina inda ta zo man, man sannan muka doki wani harfi na idghami da yazo muka doki ya'u misali man yasha'u kun ga idan muka duba man nunu saki sukun ke gareta yasha'u nunun ita ma tana da ya'un ga ya'un tazo kuma ya'un tana daga cikin harufa na al-idgham kuma wanda muka ce al-idgham bi hunna to nunun ba ta shiga dukanta sai da ce man yasha zaka ji cewa lalle akwai cewa nunun ta shiga cikin ya'un nunun ta shiga cikin ya'un amma ba ta shiga dukanta ba ta bar wata sifa daga cikin sufofinta to wannan sifa da ta bar daga cikin sufofinta shine malaman da yake cewa idgham naqis idgham wanda yake tauyayye kenan nunun tauye ta shiga ba ta shiga dukanta ba sai aka ce man yasha man yasha amma da misali an ce may yasha zaka ji babu nunun kwata kwata ta yadda shi idghamin ta'rifin shi idan ba a manta ba yan uwa shine shigar da harafi wanda yake mai sukun cikin harafi wanda yake harafi mai sukun shigar da shi cikin harafi wanda yake yana motsi ta yadda wannan harafi mai motsi zai zama kamar harafi guda biyu ne cikin shi to yanzu in muka ce may yasha za a ji cewa lalle nu ya'u innan tana nuna cewa akwai wani abu cikin ta to kuma ta bayyana menene ke cikin ta shine mi shine nuno to wannan nunon da ta daraga wani sufata to sai a ce idgham naqis idgham naqis idgham wanda yake tauyayye to cikin harufa guda hudun nan wa'anda nunon take shiga ba dukanta ba akwai ya'un akwai nunun akwai mimun akwai wawun amma mu zani cewa ana yin idghami bi gunna ne lokacin da ya zama cewa suna rarrabe kenan kalmar da take da nunu sakina kalmar da take da nunu sakina rabe yake da kalmar da ɗaya daga cikin harufan idgham bi gunna yake kamar yadda muka bayar misali may yasha sai ya zama cewa kalma inda nunu sakina take man daban yasha'u shi ma kalmar daban amma idan aka samu cewa inda nunu sakina take nan take nan ya'un take ko inda nunu sakina take nan wawun take to wannan shi kuma ba a idghami sai a yi izhari za a yi saboda ka a samu wahami kan cewa duk lokacin da aka yi idghami shi zai zama kamar kalma guda biyu ne to shi kuma wa'annan kalmomi sune wasu kalmomi ne guda hudu wanda suka zo cikin alqur'ani sune akwai sinwan idan muka duba ga nunu sakina tazo sin ga wawun tazo wawun kun ga kenan abinda muka ce idan nunu sakina tazo kuma wawun tazo idghami za a yi to amma abinda zai hana idghami nan saboda suna cikin kalma guda idan dai suna cikin kalma guda to ba za a yi idghami ba za a yi mini za a yi izhar ba a ce sinwan sai a ce mi sinwan ayi izhari yadda ake izhari ka ce sinewan ko sinwan ka danne nunun ya zama da cewa ka hana masa shi da sinwan ka dan tsaida harshen ka daidai inda nunun sakina take hita sannan ka huce sannan kalma ta biyu ita ce bunyan kun ga ga ba'un tazo ga nunun tazo nunu sakina tana zuwa ya'un tazo to ya'un kuma tana cikin harufu wanda ake ma idghami bi hunna to wannan sai ya hana a yi idghami saboda suna cikin kalma guda kenan sai a ce bunyan ba a ce bunyan ba an gane sannan sai kuma kalma ta gaba abin da ya shafi qinwan da kuma ad-dunya wannan su ne kalmomi guda hudu wanda suka zo wanda ba a yin idghami bi gunna wajen nan sai dai a yi idgham bi ghairi gunna wannan shine abin da ya shafi abin nan insha Allah za mu dan je abin nan hutu sannan mu dawo wurin yan uwa masu albarka
a
muna nan muna muraja'a abinda ya huce na abinda ya shafi hukunta hukunce na nunu sakina da tanwini. Mun ga cewa idghami ya kasu kashi biyu, sannan akwai kashi wanda kaso na farko wanda ana yi mishi gunna, kaso na biyu wanda ba a yi mishi gunna. Kenan abinda ya shafi kaso wanda ba a yi ma gunna shine wanda yake da harafi na lamun da ra'ul. Abinda ake nufi da ba a yi gunna shine nunun ba ta barin wani wata sufata ta, za ta shiga gaba ɗayanta ne cikin ra'ul, ko kuma za ta shiga gaba ɗayanta ne cikin lamun. Don mun ka ɗauki misali, sai mu ɗauki misalin inda Allah ya ce min rabbihim, kun ga gaba ɗaya in ba ma ka gane shi rubuta ba sai ka ce babu nunu, sai ka ce min rabbihim, baka ba sa an ce min rabbihim ba cewa akwai nunu wannan wuri. Amma duk lokacin da kai ka ce min rabbihim kai yi wannan gunna, to kasancewa kuskure ne. Abinda aka so a ce shine min rabbihim, wanda shine wajibin kowa. Sannan kuma min ladunhu ba ta min ladunhu, mene ladunhu ko min ladunhu, min ladunhu, min ladunhu ya zamana cewa gaba daya ka shigar da nunun cikin lamun, ko kuma ka shigar da nunun cikin ra'ul. Idan ka ɗauki tanwini ka ce thamaratir rizqan, thamaratir rizqan ba ta thamaratin rizqan, baka tuwa waylun lil mutaffifin ko waylun likulli, sai dai ka ce waylun lil mutaffifin, waylun lil mutaffifin, waylun likulli. Wannan shine abun da ya shafi idghami bi ghairi gunna. Sannan shine ake ce ma idgham kamil, idghami ne kamil saboda nunin gaba ɗayan da ta shiga an yi shigarwa da take kamila, ba a raga komai ba, wato nunun ba ta raga wani abu daga cikin sufofinta ba. Sai kuma muka ga hukunci na uku, shine hukunci na abin da ya shafi al-iqlab. Al-iqlab wanda mun ce asalin da yadda ya kamata a ce shine al-qalb, shine juya. Wannan qalbun nunu sakinati wa tanwin yadda ake yin shi shine nunu wannan sakina ko kuma tanwini wanda muka gani za a maida shi mimu. Gaba ɗayan shi za a maida shi mimun, ya zamana cewa mimun nunu baka ma san nunun ce ke wurin ba, in ba ka je ka gan shi rubuce ba. Misali baka cewa min ba'd, min ba'd, sai dai ka ce min ba'd, sai ka juyar da nunun gaba ɗayan ta koma kamar mimun ce wannan wurin. Amma abin da za ka yi shi ne za ka yi gunna. Akwai tambihi da muka yi idan yan uwa ba su manta ba wancan satin, cewa akwai wa'anda suke raya cewa akwai wani furja, akwai wani dan koha da zaka bar ma bakinka, akwai wani dan koha da zaka bar ma bakinka. To wannan koha da zaka bar ma bakinka abu ne wanda yake malamai sun ce abu ne wanda bai dace ba, ko abu ne wanda yake ana ganin cewa idan ka bar wannan furja to abu ne wanda yake ka zo da wani abu wanda ba a sani ba. Amma abin da ya dace shine ka mayar da nunu sakina ta zama mimun, ka mayar da tanwini ya zama mimun. Wannan shine abin da aka so. Ka ce min rabbihim, ko kuma min ba'd, ka ce min ba'di wasiyya, min ba'd. To idan ka ce haka sai zama da cewa ka yi qalb wanda ake so, kuma kayi wanda ya dace. To sai kuma karatu da zamu ci gaba na yau. Na yau ma lai yake cewa warabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili min al-huruf wajibun lil-fadili fi khamsatin min ba'di ashri ramzuha fi kilmi bayti fi kilmi hadha al-bayti qad dammantuha. Subza sana kam jada shakhsun karsama dum tayyiban zilfitu qada zalima. Malan yake cewa warabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili, kaso na hudu na cikin hukuncin nunu sakina da tanwini shine al-ikhfa 'inda al-fadili min al-hurufi, wajen ragowa haruffa. Idan ba a manta ba muna da harufa guda 28 cikin wannan tajwidi da muke karatu. To, an cire 6 na izhari, an cire 6 na idghami, an cire harfi guda na qalbun nun sakinati wat tanwin. Sai zaman cewa sun zama harfi guda 13 aka cire. Guda 13 aka cire. To abinda suka yi saura sai malai ce zaka yi ikhfa'i ne. Kinan warabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadli min al-huruf. Abuna kaso na hudu na daga cikin hukunta nun sakinati da tanwin shine ikhfa'i wajen raguwa harufa. Kenan abinda suka rage sai yace wajibul fadli shi isar da hukunci na abinda ya shahi ikhfa'i wajibi ne ga wanda yake mai falala, mutum mai falala ko kuma sanannu wanda suke wajibi ne mai mutum mai falala ya san su. Duk wanda bai san huruful ija'iyya ba bai da falala. Huruful ija'iyya na Larabci, alfabe na Larabci ba san su ba, kaga abu ne wanda yake yana bukatuwa da mutum ya koma ya karatu, saboda Larabci ba wai yare ne ba kawai. Larabci yare ne sannan kuma na addini, sannan kuma addini ne. Harkoki da dama da muke yi, ibada da dama da ake yi, akwai wanda ba a karɓata dole sai ka yi ta da Larabci. Kenan kowane yare yare ne kawai. Idan Faransai ne yare ne kawai. Idan Angile ne yare ne kawai. Idan Shinoci ne yare ne kawai. Dukkan wani yare yare ne kawai. Amma shi Larabci yare ne kuma da addini cikin shi. Sai malai ya ce wa fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha. Cikin harufa 15 ramzuha symbol insu alamomin su abinda zan yi ma nuni da su fi kilmi hadal baiti cikin kalmomin wannan baiti adad dammantuha yace na hade masu kenan kowace kalma cikin wannan baiti da zamu ambato kowace wata kalma sai ka doki kalmata ta farko to shine harufa na ikhfa'i kalma ta farko to shine harufa na ikhfa'i sai malai ke cewa sif za sana sif kenan sabir za sana kamda da shakhsun qad sama dum tayyiban zirfi tuka da zalima fasar wannan baiti bare yake cewa sif za sana ka siffanta za sana ma aboci godiya wanda ya cancanci a gode mai kamda da shakhsun so nawa aka samu mutun jada wato yayi kyauta yayi karamci kad sama kuma ya dokaka dum tayyiban yace ka dawwama tayyiban mutumin kirki zid fituka ka ci gaba ka karu cikin tsoron Allah da da zalima bari azzalimi na farko ba lai dauko mana kalma sif kenan nan sai mu doki harfi na farko shine sad za zalu sana sa'un kam kafun jada jimun shakhsun shinun qad kafun saba sai mu doki sinun dum nan kuma sai mu doki dalun tayyiban ta'un tazo zid za ku ga nan zayin ce kenan fi balan ya kawo fa'un tuqa ita ba kalma ce gaba ɗaya wanda ta doko ta'un cikin ta da wannan kalma kuma tana doke da dadun sai kuma zalima wannan tana doke da abin da ya shafi za'un wannan sai zaman cewa harufan sun cika guda 15 idan kun kirga su to wannan abin da ake cewa ikhfa shine lughatan idan an ce al-ikhfa shine boyewa shine as-sitr to amma wannan ikhfa'i istilahan wajen malaman tajwidi suna cewa shine fitar da harafi fitar da nun sakinati wat tanwin daga wurinta tsakanin idghami da izhari, tsakanin idghami da izhari. Wannan kuma ikhfa'i ya kasu kashi biyu shi ma, amma ba shi ya kasu kashi biyu ba, nunu sakina ko gunnar da ake ma nunu sakina ita ta kasu kashi biyu. Na farko, idan muka koma wajen sifatul huruf, sifofin harufa, za mu samu cewa harufa sun kasu kashi biyu, wajen siffa ta girma da kuma siffa ta karamta. Akwai harufa wa'anda suna da girma cikinsu, akwai harufa wa'anda ɗan sirarai ne, ɗan ƙanana ne, ba su da girma. To, harufa wa'anda suke da girma su ne harufa guda bakwai, su ne wanda Imam Jazari ya haɗe ya ce khussa daghtin qid, khussa kha'un da sadun, dadun da ghainun, kafun da za'un, akwai ta'un. To, wannan harufa wa'anda ake girmamawa, to za mu samu cewa akwai harufa wa'anda suke na ikhfa'i ne. To, duk lokacin da ka zo za ka yi wannan ikhfa'i, yadda za ka yi shi ne za ka yi ƙoƙarin gunnar da za ka yi manunu sakina ya zama da cewa gunnar ka girmama ta. Abinda muke nufi da girman harafi, misali mu ɗauki kha'un, kun ga idan muka ce kha, ko za ku ji ba ta da girma, sira da ya ci, amma in muka ce kha, za ka ga tana da girma. To, wannan shi ne abinda ake ce masu fa harafi, cewa wajen faɗe shi za a faɗe shi da ɗan girma-girma da ɗan kabri-kabri, wajen wanda yake yana da kabrin, wanda kuma bai da kabri wajen faɗin shi ba za a yi mai kabri ba. Misali, idan muka ɗauki mimun, harafi ne wanda yake bai da kabri, kenan ba za mu ce ma ba, sai dai mu ce ma. Kun ga akwai manja ganin ma da ma, za ka ji ma mimu in ta fito ƴar ƙarama, amma ma za ka ga ta fito da girma. Idan ka ɗauki misali na nunun na, amma ka ce no, za ka ga ta fito ita ma da girma. Idan ka ɗauki ha'un, in ka ce ha, ha, za ka ga ta fito da girma. Idan ka ce ha, za ka ga ta fito sirariya. To, wannan harufa da ake yi ma, da ake girmama wanda suke suna da faɗi, to, duk lokacin da aka zo za a yi ikhfa'i, to su ma gunnar su tana shan bamban da wa'ancan wa'anda ba su da kabri. Za mu ba da misali na ikhfa'i, domin shi sai mun ƙara dawowa domin ƴan uwa su fahimci inda muka sama gaba. Idan muka ɗauki kamar yadda misali malam ya fara da harafi na sadun, mu ɗauki sadun. Allah yana cewa in yansurkumullahu, za mu ɗauki cewa nunun tazo, sadun tazo. To, sadun kuma tana daga cikin harufa wa'anda ake girmamawa, tana daga cikin harufa wa'anda ake girmamawa. To, sai ya zama cewa gunnar ta za a girmama ta, ba za ka ce in yansurkumullahu. Sannan kuma abu na gaba, ƙarin bayani yadda ake yin ikhfa'in nan, shi ne za ka tsayar da harshenka nesa da inda harafi na ikhfa'i yake hita. Idan ka gama gunna, za ka yi kamar siffa ta cewa za ka je wajen harafin, amma ba ka zuwa ka ɗora harshenka, ko kuma idan harshe yake fitowa na harafi, ba ka zuwa ka ɗora labbanka idan ta leɓe yake fitowa, sai ka gama gunna sannan ka je wajen shi. Idan muka ɗauki misali in yansurkumullahu, ba za mu ce in yansurkumu, za ku ji kamar kana kusa da sadun sosai, to ba a so haka nan. Sai dai ka ce in yansurkumullahu, ya zama da cewa kana nesa-nesa da inda harfin yake hita. Abu guda za ka je wajen shi shi ne sifa ta isti'la ko sifa ta istifal. Idan harfi ne wanda yake ana girmama shi, to ka je wajen wannan girmama wannan sifa, wannan sifa ka je wajenta. Idan kuma harfi ne wanda yake ba a girmama shi, harfi ne wanda yake karami, to za ka je wajen istifal, in za ka je wajen yin ƙasa-ƙasa da gunna'in. misali idan muka doki ta'u, ta'u na harafi ne wanda yake ba a girma shi siririn harafi ne. Yanzu ba za mu ce anta, anta, sai mu ce anta, anta. Idan muka ce anta, za ka ga cewa kai tsaye harshe ya je wajen inda ta'un take fita. Anta, to wannan kuskure ne. Harshe ya je kai tsaye inda ta'un take fita, wannan kuskure ne. Abinda ake so shine ka jawo harshenka ko kuma ka jawo wajen makhraj inda harfin nan ke fita, sai ka jawo shi baya. Ya zama da cewa idan ka gama gunna sai ka doki harfin ku tafi. Shi yasa kamar yadda aka ce shine yin furci da harafi tsakanin izhari da idghami. Shi izhari sai ka kai harshenka kai tsaye. Shi izhari sai ka kai harshenka kai tsaye. Shi kuma abin da ya shahi idghami ba sai ka kai harshenka kai tsaye ba. Muna zuwa insha Allah na do na khudul fasla wa na'udu ilaykum insha Allah. نعم نعم muna bayani kan abin da ya shafi hukunci na al-ikhfa. Kenan ikhfa yadda ake yin shi shine da mana cewa kana fitar da harafi tsakanin kana fitar da nunu sakina, ya zama da cewa tsaka yadda kake fitar da izhari da kuma idghami. Kene zama da cewa ikhfa'i ba za ka kai harshenka kai tsaye ba, sannan kuma ba za ka jawo shi ba duka, ka ce anta, anta, kaga kai tsaye ba wata siffa da ka bada ta harafin ba komi. To amma in ya zama da cewa ka dan kai harshenka ka ɗauki siffa ta abin da ya shafi wannan harafi, ka ce anta, sai zama da baka mace shi ba, sannan kuma baka jawo dukkan jayewa ba. Wannan shine dai yadda ake yin ikhfa'i. Za mu ƙara da tabbaka ma ƴan uwa harfi ɗaya bayan ɗaya insha Allah, domin ya zama da cewa komi ya fito fili. Abu na farko shine za mu fara da sadun, kamar inda Allah ke cewa ya ayyuhallazina amanu in tansurullah za ku ga nan mun zo da misali na ta'un da kuma na sadun. Muka ce in tansurullah, a wanda zan ƙara jan hankali a lura cewa wajen in tansuru ba mu fahama gunna ba, ba mu ce in tansuru ba, sai muka ce in tansurullah, in tansurullah. Wannan shine zai baka dama ka yi ikhfa'i da kyau, ya zama da cewa ba tare da kai kwana ba. Sai kuma abu na gaba, mu dauki misali na zalun, inda Allah ya ce wa litunzira bi, litunzira, litunzira, litunzira. Kun ga ba a matse harshe ba sanan ko ba a jawo shi ba ce litun zira kuma ba ce litun zira ba idan kan matse iska bai shiga wannan shi kuma matsala ne wayan kana harfi guda yake da bambanci cikin yadda muka faɗi shine harfi na kafin shi kan harfi na kafin zaka matse mafita shi ne shi ma akwai illa da malamai suka faɗi kamar yanzu misali idan muka doki minkum ba cewa minkum kai irin yadda kake wa anta yadda muka faɗi kaida shi kan harfi na kafin ya sa a magana sai kace minkum kan matse kaje dan da nunun da wurin da kafin take hita ka matse su kace minkum wa in kana akwai malamai da suke tashi wannan harfi na kafin ya zama da cewa yana daga cikin wa'antan amma dai wa'anda suke cewa a matse makharaji in shi sun fi su karfin dalili sannan akwai mansura kitaban yalqahu manshura wannan shinin kenan idan muka dauki sa'un mansura idan muka dauki jimin sai mu ce fa'an jaina idan muka dauki abun da ya shafi qafin sai mu dauki min qabl kun ga min qabl shi zamana cewa ya sha bamban da yadda ake yin sauran haruffa na wanda sirare ne kamar yadda muka yi sarun haka muka yi na qafin min qabl lalle qafin mun yi mata tafkhimin ta yadda ya dace amma gunnata wajen wannan ikhfa'i da za a yi ita ma tana bukatuwa da girmama ta ita ma tana bukatuwa da fadada ta sai a ce min qabl idan muka doki sinin kuma sai mu doki ma nan sakh min aya an gane ma nan sakh wannan nasirin kenan idan muka doki dalun fala taj'alu lillahi andada kaga ce andada kai guna ma dai ka kai harshen ka wajen makharaji na dalun sai zama shine kuskuren andada sai kuma abun da ya shahi wajen fa'un sai mu ce anfusihim kaga ce anfusihim ya ce abinda zaka ce shine anfusihim kaga ce anfusihim ka matse haƙorinka da inda makharaj na fa'un sai ka ce anfusihim wannan kenan saboda kada ya zamana cewa ikhfa'in ya kwashe duka abin da ya shafi majlis din za mu dan dakata mu karanta wani abu daga cikin abin da ya sawaka na alqur'ani kenan sai ya zamana cewa ƴan uwa za su iya tabo mu domin tsoma bakin su cikin wannan shiri domin karanta abin da ya shafi sawaka na alqur'ani kenan dabbakawa yadda aka saurara da zamanin cewa an dabbaka idan mutum yana da gyara sai mu fada mai inda yake da gyara sai a yi kokari a gyara insha Allah kafin mu fara karatu za mu ba da lambobin mu za a kira kan lamba 4218 ons kenan 98 59 11 ko kuma 94 55 98 35 kenan 94 55 98 35 wannan su ne lambobin da za a iya samu mu insha Allah domin tsoma baki cikin wannan shiri mai albarka. Yau za mu shiga cikin suratu Al-Falaq.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات فاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
Idan mun lura nan cikin hukunce-hukuncen da suka gabata mun samu hukunci guda biyu. Hukunci na farko shine min sharri abinda ya shafi ikhfa'i. Kun ga in kace min sharri kake hace ka kai tsaye inda shinin take ta za ka ji kamar akwai wani ya'un ya'un da kake fadi wanda kuskure ne kamar kai da rami ne, amma in kace min sharri za ka yi babu wata ya'un da take gudana cikin bakinka, wannan shine daidai. Sannan kuma mun samu hukunci na biyu shine abin da ya shahi hasidin idza hasadi, shine wannan hukunci na al-izhar, shine min sharri حاسدين إذا حسد ومن شر حاسدين إذا حسد ونن شيني أبن دي شافي سورة الفلق أبن دا يا كما زام دنيك آدم بياني تكيشينا سورة الفلق رنجا حنكلي وسو انقرى قريدا متاني سكيدان يواني sakamakon cewa mafi yawanci wasu sun doki wanda ke karatun da kuskure ya zama da cewa sun doki karatun ne ta bangaren suna saurari kawai ba tare da sun zauna an koyar da su ba. Lalle duk lokacin da ka zauna zaka yi insha Allah malami zai koyar da kai ba da wannan kuskure ba wanda ka karanta ka iya, to amma idan ya zama da cewa kawai saurare ne kake to zaka iya kana kuskure ba ko ka jiyo da kuskure, amma malam ba haka yake cewa ba, yadda yake cewa da yadda kai ka fahimci abin daban. Akwai masu cewa qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri man khalaq, wannan kuskure ne wanda yake na aqida da kuma kuskure wanda yake na cikin musulunci bai kamata a same shi ba. Man khalaq ma khalaq abunda aka halitta, amma kace man khalaq wanda yayi halitta, kaga wannan kuskure ne wanda ya yi muni sosai. Ana cewa min sharri ma khalaq, a tabbatar da cewa wannan alif an fito da ita, cewa ma khalaq, wannan shine kuskure na farko. Akwai kuma min sharri ghasiqin idza waqab, wannan shi ma kuskure ne wanda mun yi bayani cewa izhari ana yin shi ne tare da ba tare da gunna ba, ana yin shi ne ghasiqin idza waqab. Wa min sharri naffasati, wasu na ta min sharri naffasati, a nuno ita ma tana da shadda, sai ka ce wa min sharri naffasati, dukan su kai musu shadda, kai musu karfi ka sa musu nauyi, ya ce wa min sharrin naffasati fil uqadi wa min sharri hasidin idha hasadi. Wannan shine abinda zamu danyi karin bayani. Za ku iya tuntubu mu cikin lambobi kamar haka: 48, 59, 48, 11, kenan 98, 59, 88, 11. Muna da kira guda. Assalamu alaikum rahmatullah.
Na'am.
Assalamu alaikum.
Na'am.
Lafiya lau. Lafiya lau, kuna lafiya?
Lafiya ne, ni a kokari ne.
To wallahi alhamdulillah, da wa muke magana?
Kuna magana da Malam Mubarak.
Sheikh Mubarak, hayyakum Allah wa hayyakum, kuna lafiya?
Na'am.
to Allah alhamdulillah daga wani gari
a kokarin gudun
alhamdulillah daga wani gari
a daga kwanne ne
aiwa zaka karanta ne ko kuma wani abu makamanci haka
eh to zan karanta kuma da sai in wata tambaya
to ba matsala insha Allah
dan da yawa ran tambayan ne
to ba matsala
ace wasu harfa waɗanda ake musu kalkala
eh
warsan kai harfa suna da yawa ne so suna da daga cikinya
waɗanda ake ma kalkala
eh an takaita suna koko suna da yawa ne
to khalas insha Allah za mu bada wannan amsa ta kalkala to sai mu ji karatu insha Allah
eh za su yi dan karanta kadan daga cikin sura
to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
Na'am to insha Allah Malam Mubarak mun gode Allah ya saka mu kai insha Allah za mu faɗi abu biyu insha Allah za mu faɗi tambayar ka insha Allah to na gode insha Allah sai an yi Na'am Malam Mubarak ya yi karatu kuma karatu wanda insha Allah yayi Allah ya saka da alkhairi Malam Mubarak yana da tambaya shi shine harfa na kalkala حروف القلقلة باسو ديوا حروف حروف واني قدا بير سوني واندما لميسون حديثو تكين كلمة قدا قطب جد قطب جد توانن سوني حروف وانده في حروف وانا قلقلة جنن ايدن كما منين قلقلة شيني كسن تد حرفي ميسكون زوا بفتحة dan wasu suna kuskure sai zama da cewa kusantar da wannan harafin sai su kusanto da shi zuwa ga kasra wa in kana akwai malamai ke cewa idan gaban shi damma ce to zaka kusantar da shi zuwa ga damma idan kasra ce zuwa ga kasra idan fata ce zuwa ga fata amma su ma ba su da dalili wanda yake mai karfi yadda ake kalkala shine zaka kusantar da harafi mai sukun zuwa ga fataha ne an gane ba wai zaka yi fataha shi ba a fahimta sosai ba za ka yi fata shi ba za ka kusantar da shi zuwa ga fata sai zaman ta za ka dan buga harshen ka shi yasa kuskure ne wasu suke yi wanda suke ba wasu harafi wanda ba su da kalkala ka ba su kalkala yadda ake kalkala misali idan muka doki cikin suratu al-falaq da muka karanta misali qul a'udhu bi rabbil falaq kaga ba mu ce falaqi falaqi kaga za ka kusan kasara ne wannan falaqi kusan kasara ce amma idan muka ce bi rabbil falaq zaka yi kamar yana dan kusa ga fataha misali idan ka doka ibrahim zaka ce ibrahim lalle ba kasara ce ka saka ba tunda idan kasara ce ka ce ibi kaga kasara ta jika amma kalkalar da kai ta yi kusan kasara shi yasa zaka ji malami ya ce ma kai kuskure kamar kasa kasara amma ba kasara ce kasa ba saboda kasara ta yi kalkala tsawo sai ka ce ibrahim to kuma ba fata ce ba idan ba za ka ce ibrahim shine fata amma idan ka ce ibrahim zaka ga cewa kai kalkala wanda take za ka ga duk malaman duniya sun yarda da wannan kalkala wanda take sukun yana kusa ga fataha kadan yana kusa ga fata wanda ita ce kalkala kenan harfa na kalkala malam mubarak sune harfa guda biyar qafun da ta'un da ba'un da jimun da dalun sai kuma abin da ya shafi karatu kenan yanzu cikin tambayar ka sai ka san cewa akwai wani dan abu da kai wanda yake shi ma kamar kai kalkala kuma cikin harfan da ba su da kalkala ban san ko ya akai ba shine wajen abin da shahi al-falaq sai ka ce qul a'udhu bi rabbil falaq wannan shi ma kalkala ne wani ya ce bi rabbil kaga na bari harshe na motsa kenan nayi kalkala amma yadda zaka yi shine qul a'udhu bi rabbil falaq wannan shine wanda yake ba kai kalkala ba kuma Amin. Sannan kuma abu na gaba min sharri. Shi ma dai shi ne in ka dan shigar da ita kama wanda darasinmu na yau shi ne darasi kan abin da ya shafi ikhfa'i. Kamar ta dan huce yaka hatta na kusa ga abin da ya shafi ya'un. Kamar ana dan jin ya'un cikin wannan shinin da kai ikhfa'i kamar min sharri. Amma ya zama cewa ka dan nisanto da ita sai ya zama cewa yafi da kuma wasu abubuwa da suka gabata muna fatan Sheikh Mubarak Allah ya saka ran khairi Allah ya kara kwazo da himma to wannan shine abin da ya shafi hurufu na qalqala hurufu ne guda biyar shine qafun da ta'un da ba'un da jimun da dalun idan ya zama na cewa suna tsaka tsakan kalma tsaka ya zama na cewa sun doki sukun kuma suna cikin tsakan kalma to za a yi idghami wanda yake idgham sunan shi za a yi kalkala wanda take ana ce mata kalkala suhura za a yi mata kalkala wanda yake kalkala suhura idan zama na cewa suna karshen kalma kuma ana ce mata kubra sannan kuma ta kuna akbar lokacin da ya zama na cewa wannan harafi ya doki shadda idan ya doki shadda to za ka yi kalkala wanda take tafi girma kamar ka ce bil haqq bil haqq kaga sai ka tsaya saman qabun sannan ka ce bil haqq ko kai ta bil haqa bil haqa wannan kuskure ne wannan yace shine bil haqa bil haqa wannan shine dai abin da ya shafi magana ta kalkala muna fatan Sheikh Mubarak Allah ya saka da alkhairi Allah kuma yayi budi na alkhairi Allah ya amfana abin da ya shafi karatun mu na ikhfa'i da muka gani mun san cewa kamar yadda muka fadi yana da harufa guda 6 guda 15 afwan yana da harufa guda 15 sannan wannan harufan guda 15 mun ce sun kasu kashi biyu akwai harufa waɗanda ana yi masu tafsiri wato ana girmama su wajen fadi sannan akwai wanda ana siranta su waɗanda ake girmama wajen fadi kamar yadda suke guda 5 ne dama guda 5 ne cikin wannan harufa wanda suke ana girmama su to su ne wanda gunna su ita ma za a girmama ta wa'anda kuma ba a girmama su to gunna wannan harufa za a siranta ta wanda su ne harfi guda 10 harufa wa'anda ana girmama su su ne kenan idan muka doki harufa wa'anda ana girmama su cikin harufa na ikhfa'i su ne akwai sadun akwai dadun akwai ta'un akwai qafun akwai za'un wannan su ne harufa guda 5 na ikhfa'i wanda ana girmama su to duk gunna da ta zo bayan su ita ma wannan gunna za a girmama ta ina ganin cewa lokaci ya matso kinan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya samu gyara cikin wani zama na gaba muna yi ma ƴan uwa wanda suke bibiyan mu fata na gari insha Allah musamman Sheikh Mubarak da ya kira domin tsoma baki cikin wannan shiri muna fatan Allah ya taimaka Allah ya jagora gode sosai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh